الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 10 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da 'yan tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko, dan uwa ke cewa menene hukuncin kishin laifi? Abun Hausawa idan ka ji sun ce kishin laifi, mutumin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada masa wata ni'ima daga cikin ni'imominsa shine samun ƙarin aure, yana da mace ɗaya ya ƙaro mata ƴar uwa ta biyu, ko kuma yana da biyu yayo ta uku, ko yana da ta uku yayo ta hudu. Shi wannan kishin laifi ba ibada bace, al'ada ce na cewa idan mutum zai ƙara mata, to matar da yake aure da ita sai ya mata kishin laifi, sai ya mata wasu kaya na azo a gani, shine 12 ta arziki. Al'ada ce ba ibada bace. A inda kishin laifi ke zamantowa ibada, a lokacin da mutum ya saki mace, to a lokacin nan ne wato kishin laifi ke zamantowa ibada, kuma yana zamantowa wajibi wani lokacin, wani lokacin kuma yana zamantowa sunna ce mustahabba. Dangane da na farko na cewa in zaka ƙara mace ita uwar gida sai ka mata kishin laifi, tambaya muke game da su ƴan uwa mata su ba mu amsa. Wane ne aka ma laifin? Menene na laifin? Taimaka matan da kai, ka kawo mata abokiyar zama wadda za ta ringa ɗebe mata kewa, tana kama mata aikace-aikace da sauran al'amura na yau da gobe, shi ne laifin? Mu a iya tunaninmu da basiranmu da Allah ya bamu, abin da ya kamata ita uwar gida in lokacin da mijinta ya taga yin aure, ya kamata a ce ta kawo masa babbar wata gudunmuwa, sadakin ma in tana da hali ta biya masa, saboda ya taimaka mata ya agaza mata. Saboda shi ta'addud, wuce mace ɗaya kamar mutum ya yi biyu ko uku ko hudu, wannan yana da fa'idodi masu yawa wanda sun wuce a lissafa, malamai sun wallafa littattafai akan wannan mas'ala. An gane ku? Sun wallafa littattafai akan wannan mas'ala. Don haka dai ba laifi ba aka mata, kyautata mata ne aka yi, kuma wannan kaya da za a mata al'ada ne ba ibada ba ne. in an mata ta yi godiya, an gane ko, farko ta yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya koro mata wannan ni'ima, wannan arziki, sannan kuma shi mijin ta jinjina masa, ta gode masa. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man la yashkuri an-nas la yashkuri Allah, duk wanda baya gode ma jama'a to ba zai gode ma Ubangijinsa. Arziki ne Allah ya koro miki, ki yi godiya ga Ubangijinki. In kuma bai miki ba wannan kaya na kishin laifi wanda ake yi a al'ada, to karki samu damuwa, karki samu damuwa. Annamimai na kawaye, ƴan gutsurutsuma waɗanda ba sa son su ganki a aljannar da kike ciki, so suke su jefa ki cikin wuta, ki toshe kunnenki. Duk abinda za su faɗa miki, wallahi tallahi mummunar shawara ce na cewa karki yadda, karki yadda. Ke za ki tsaya ba a miki kaza ba, a miki kaza ba? Fama suke daga cikin wannan ni'imar da Allah ya saka ki, su fitar da ke su jefa ki cikin wuta. Saboda daman mahasada ne galibi waɗanda suke haddasa wannan fitina, wallahi miyagun ƙawaye su ne suke haddasa irin wannan fitina. In ba a miki ba, karki samu damuwa, Allah ne bai kaddara ba cewa za ki samu. Don haka dai a taƙaice, shi mai gida in yayi kayan kishin laifi kamar yadda ake faɗa a Hausa, to ba laifi bai yi. Wannan wata kyautatawa ce ta musamman. Kuma in bai yi ba wannan kaya, Allah ba za a kama shi da laifi ba. In yayi ya aikata al'ada, an gane ko? Ita ko al'ada matukar ba ta saba ma shari'a ba, to tana nan a matsayinta na al'ada, wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama ya ki. Kamar yanda Abdurrahman ibn Nasir As-Sadi, Allah ya ji kansa, na faɗa a cikin manzumarsa ta Al-Qawa'idul Fiqhiyya, yana cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asariful ibaha. Yace asali game da al'adanmu, yace shine halacci, har sai an kai lokacin da abinda zai juyar da wannan al'ada daga halacci ya kuso kai. Kenan ita al'ada matukar bata ci karo da shari'a ba, to tana nan a matsayinta na al'ada, shine halacci, wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama ya bari. Don haka dai kishin laifi da ake yi idan mutum zai kara mace, wannan al'ada ce. In yayi ba laifi bai, in kuma bai yi ba hallo ba laifi bai. In yayi to wannan kyautatawa ce ta musamman, yayi kuma dole a gode masa. A inda kishin laifi yake zama wajibi shine lokacin da mutum ya auri mace, auren da ake kiran shi nikahu tafwir, an gane ko? Aure wanda yake na meka lamari izuwa ma'aurata, shine miji da mata su tsaya su dandance game da abin da zai biya nata na sadaki. Wani nau'i ne daga cikin nau'ikan aure wanda Allah ya haddata mana shi da nassin Al-Qur'ani, shine ake kiran shi nikahu tafwir, aure na meka lamari izuwa hannun ma'aurata. Misali, kai ne kaga yarinya kana so, lokacin da ka ganta kana so, ka zo ka tambaye alwalinta, yace ya baka, aka ce to a daura aure, aka daura aure, aka tashi ba tare da an ambaci sadaki ba. To a lokacin da ka je shiga daki da ita, a lokacin nan za ku dandance. Misali, sai ta ce ni jika 500 zaka ba na sadaki, sai ki ce haba wance, ka ce haba wance, ba kya lura da yanayin da ake ciki? Yanzu fa muna cikin wani yanayi inda a ce a shekaru na baya ne ko miliyan ina iya badawa, amma bana kasuwa ba ta tafiya. Idan kin yarda kin amince zan biya jika 200, ta ce ya kai dai ka biya 300, kuna hawa kuna sauka kuka dandance a 250, to fa lillahi alhamdu. Idan ba ku daidaita ba, ita tana ce, ta ce sai jika 500, kai kuma ba ka da halin biyan 500, a ƙarshe aka watsi, an gane ku? Ka sake ta kenan, a lokacin nan aka watsi, to wannan mata kenan ta ci rabin sadaki, ta ci rabin sadaki, kuma dole ne a jiyar da ita dadi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa mati'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsini wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa anta afu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ubangiji ta'ala yake cewa la junaha alaikum, ba laifi akanku, in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, idan kun saki mata matukar ba ku kusance su ba. An gane ku? Dan ka auri mace kafin ka shiga daki da ita ka aika mata saki, wannan ba laifi ba kai. Aw tafridu lahunna farida, ko kuma kuka sake su kafin ku yanka musu sadaki, kafin ka yanka mata sadaki ka ce kaza zan baki, ka ji ta amince ko bata amince ba sai ka ce ka sake ta. Ubangiji ta'ala ya ce to wa mati'uhunna, ku jiyar da su dadi. An gane ko? Aw tafridu lahunna farida, Ubangiji ta'ala ya ce fa mati'uhunna, ku jiyar da su dadi, ma'ana ku musu sha biyu ta arziki. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, Ubangiji ta'ala ya ce na kan mawadaci wanda Allah ya yalwata masa dukiya, ya ji yadda ita dadi gwalgwadon wadatarsa. Wa alal muqtiri qadar, Ubangiji ta'ala ya ce haka shi ma talaka wanda aka kuntata arzikinsa, shi ma na kan shi ya ji yadda ita dadi gwalgwadon talaucinsa. Mata'an bil ma'ruf, Ubangiji ta'ala ya ce ji yadda dadi da halin kyautatawa, kenan sai a dawo al'ada. In dai kai mawadaci ne to karkai kayan talauci, kai kuma talaka ibakin kokarin ka karka dora ma kanka abin da ya wuce karfinka. Ubangiji ta'ala ya ce haqqan 'ala al-muhsini, haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta shi akan masu kyautatawa tsakanin shi da su. Wannan aya tana tabbatar da wajabcin kishin laifi a duk lokacin da mutum ya auri mace ya sake ta kafin ya shiga daki da ita, sawa'an an yanka sadaki an ambata tuntuni ya gabatar da sadaki ko kuma ba a ambata ba cewa nikahut tafwid ne, dole ya jiyar da ita dadi. In kai mawadaci ne kai bakin gwalgwadon wadatarka, in kai talaka ne kai ma kai bakin gwalgwadon wadatarka, sai ka sama mata wasu turami da wani mai na shafawa da turare da jambaki da jagira da sauransu, ta samu kayan da za ta yi zaurace har Allah ya turo mata abokin rabo. To wannan wajibi shine, sai Allah ya ce wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan, yace in kwa wato kuka sake su, min qabli an tamassuhunna, kafin ku shafe su, ma'ana kafin ku kusance su, kafin mutun ya shiga daki da mace da ma aka daura auren su kawai sai ya sake ta, Ubangiji ta'ala yace wa qad faradtum lahunna faridatan, alhali kun yanka musu sadaki, Ubangiji ta'ala ya ce fa nisfu ma faradtum, to na gare su su matan rabin abinda kuka yanka musu na sadaki. Idan ka biya sadakin mace misali jika 100 da aka daura muku aure, kafin ka kusance ta sai ka ce ka sake ta, to tuntuni ta ci jika 50. An gane ko? 50 za a dawo maka da ita. Allah ya bata haƙƙinta ne, fa nisfu ma faradtum, na gare su rabin abinda kuka yanka musu na sadaki. Illa an ya afuna, sai dai in su matan sun yafe, ta ce babu komai, je kaka kara in Allah ya hada ka da wata wadda ta dace in yaso ka biya ka aura. Aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah, ko kuma wanda wato jibintar kullu aure ke hannun shi shine waliyinta, mahaifinta, ko wani wanda yake makusancinta dai wanda waliyinta ne mai jibintar lamarinta, yace ba komai, je ka an yafe maka. Shine Allah yace aw ya afu wallazi biyadihi uqdatun nikah, Ubangiji ta'ala sai ya kwadaitar da mu ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa, da za ku yafe shi ne abin da ya fi kusaci game da tsoron Allah. Mutum ya ce yaya? don haka ita mace da zaran an daura aurenka da ita kafin ka shiga daki da ita ta ci rabin sadaki, in ka shiga daki da ita ta cinye sadaki gaba daya, in ma kafin a shiga daki da ita Allah ya karbi rayuwarka to ta cinye sadaki gaba daya, kamar yanda malamai suke fada al-maut, wannan al-maut kadukhul, ita mutuwa tamkar shiga daki ne da mace. Duk wanda ya auri mace kafin a kawo amarya Allah ya karbi rayuwarsa to ta cinye sadaki gaba daya, ta cinye sadaki gaba daya, kuma dole za ta yi ta kaba, kuma gado dole za a raba da ita. In ba ka da da ko jika za a kasa duk iya abin da ka mallaka na dukiya hudu a ba ta kashi daya, in ko kana da da ko jika sai a kasa takwas a ba ta daya. Kina nan mu fahimci cewa kenan mutumin da ya auri mace kafin ya shiga daki da ita, sawa'an ya yanka mata sadaki ko bai yanka mata sadaki, shine ake kira da nikahu tafwid. Idan ya sake ta to nan jiyar da ita dadi, wannan ya zama wajibi. Domin cai la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, sai ya ce aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal mu'tiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini. Haka in ka koma a cikin suratul ahzab, Ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai idza nakahtumul mu'minati, idan kuka auri mata mu'minai thumma qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sannan wato kuka sake su kafin ku shiga daki da su, Ubangiji ta'ala yace fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, ba ku da wata idda akan su da za su yi. Idan mutun ya auri mace kafin ya shiga daki da ita yace ya sake ta, misali da safi aka daura auren sa da yamma yace ya sake ta, kafin magariba in ta samu wani miji a ran nan ma ana iya daura mata aure a kai ta gidan shi, ba maganar wata idda akan ta. Domin ita idda daman da Allah ya shar'anta ta saboda wata hikima shine kubutar mahaifa, to shi wannan bai ma kusance ta bai ce ya sake ta, to a ran nan ma in ta samu wani miji za a iya daura mata aure. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, Ubangiji ta'ala sai ya ce famattihunna, ku jiyar da su dadi, ku huce musu haushi, wasarrihuhunna sarahan jamila, Ubangiji ta'ala ya ce ku sake su saki wanda yake kyakkyawa wanda babu cutarwa. To dan haka game da wannan jiyar da dadi shine wasu malamai suka ce wajibi ne, dole ne, wasu malamai ko suka ce mustahabi ne. Don haka wannan shine ake kira kishin laifi, kaga wannan ita ce aka mata laifi a hankalce, macen da kawai tana ji ta samu miji an daura mata aure haka kawai kafin a kawo amarya a ce an sake ta, kaga an mata laifi, ita ce ya kamata a yi mata kishin laifi a huce mata haushi. Amma ita wannan ta farko wanda a al'ada ake ce masa kishin laifi, mu ya abinda zamu ambace shi shine kyautatawa ce aka mata ita uwar gida, ya kamata ta kawo gudunmuwarta kuma ta yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan arziki da ya kuro mata, kuma ta yi fatan duk wata ilkuwar ta mace ita ma Allah ya azurta ta da irin wannan ni'ima, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ta ringa soma kawayenta irin wannan al'amari kamar yadda ita ma take soma kanta. Sannan tambaya ta biyu dan uwa ke cewa wace tambaya ce da wato wai kamar misali mutanen da suke daukan hotunan kansu musamman lokacin da suke cikin yanayin wata ibada, misali su da yawa zaka ga mutun ya tafi umra ko ya tafi hajji, in ya zo miƙati ya dauki hoton shi, ko kuma tun lokacin da ya shiga jirgi ya yafa ihrami, ko tun a cikin jirgi sai ya fara yada hotunan shi cewa gashi zai tafi Makka, in an zo miƙati ya dau harami sannan ya dauka hallo ya yada ma duniya, in ya zo yayi ido hudu da Kaaba ya fara dawaki hallo ya dau hoton sa, in ya zo jifar shedan ya dau hoton shi hallo ya yada a Facebook, menene matsayin haka, ko kuma yayi ta turawa a wazan cikin majmu'at kamar guruf guruf yayi ta watsawa. yin haka haramun ne kuma yana daga cikin abin da ke bata ibada saboda din me yin haka menene manufarsa manufarsa kenan duniya ta ga yanayin da yake ciki ga aikin da yake ciki wanda shi kuma aiki na ibada in dai kai dan jama'a su gani wallahi tallahi lada daidai da misu kala zarra abun ubangiji subhanahu wataala baka da shi face azaba nasi ne na alqur'ani a can cikin suratu yunus ubangiji ta'ala ke fada man kana yuridu alhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hadita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala ke cewa duk wanda ya kasance yana nihin rayuwa ta duniya da kawarta da aiki wanda yake na ibada so kake jama'a su gani su yaba ko su ji su fada ubangiji ta'ala yace ni waffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukan su tun anan duniya in yabo na jama'a kake so in Allah ya kaddara jama'a su yabe ka sun yabe ka ni waffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon su tun anan duniya ubangiji ta'ala yace wa hum fiha la yubkhasu anan duniya ba za a tauye musu baladan su lalle in kai dan jama'a su gani to Allah yana iya kaddarawa jama'a su gani su yabe ka Allah ya cika ma iya abin da kake so sai yace ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan wadanda suke aikata aiki na ibada dan dai a gani ko dan neman wani tarkace na duniya ubangiji ta'ala yace a lahira ba su da wani sakamako face wuta wa habita ma sadu fiha duk abin da suka aikata in dai sun yi saboda jama'a ubangiji ta'ala yace ya zube wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suka yi dan a nuna ma jama'a ubangiji ta'ala yace ya baci babu lada a gobe kiyama akan shi haka a can cikin suratul isra ubangiji ta'ala na fada man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وبنجي تعالى يتي من كان يريد العاجلة دو وندي كسن تينا نهم مغغوتيا إتتي دونيا دا أيكي وندي كي نلاهي رشيني إبادة يزمن تو كوي كايكة أيكي دن جماعة سجيس فتا كو سغني سيبا كو دن أتارا مكواني تركتين دونيا وبنجي تعالى يتي عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد za mu gaggauta masa iya abin da muke so ga wanda muke nihin gaggauta ma ni za mu iya fahimta anan ashe ba kowane mutum bane wanda yake aiki saboda duniya jama'a su yabe shi ko dan aji a fada ya samu irin wannan yabo na jama'a an gane ku zaka iya yi dan jama'a su gani su yaba ko burge su ba za ka yi ba kuma a wajen Allah baka da lada don haka Allah yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri za mu gaggauta masa iya abin da muke so ga wanda muke so ga wanda muke nihin gaggauta ma ubangiji ta'ala yace za mu gaggauta masa kenan kaga ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ga wanda muke nihin gaggauta ma kenan ma nasha'u la ma yasha'u ba abin da shi mutumin yake so a abin da mu muke so in Allah ya ga dama ne yasa jama'ar su yabe ka in ya ga dama kuma jama'ar su ma Allah wadai saboda zukatan bayi a hannun Allah suke shi yake jijjuya su iyayen da yake sai yace thumma ja'alna lahu jahannama sannan a ƙarshe in kiyama ta yi za mu sanya masa wutar jahannama ya sulaha zai shiga cikin ta ya ƙonu madhmuman matsayin abin zargi madhuran abin nisantawa daga jin dan Allah sai yace wa man arada al-akhirata duk wanda ya nufaci gidan lahira da ai an gane ku wanda kawai duk abin da yake aikatawa na ibada shi kawai yana neman sakamako ne na Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama shine yace wa man arada al-akhirata duk wanda ya nufaci gida na ƙarshe ita ce lahira wasa'alaha sa'ayaha yayi aiki saboda ita irin aikin ta wanda ya dace da ita aikin da ya dace ma gidan lahira shine aikin da ya kunshi al'amura guda biyu al'amari na farko yi dan Allah na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi don haka yace wasa'alaha sa'ayaha yayi aiki saboda ita aikin ta wanda ya dace da ita sharadi kuma wa huwa mu'min halin yana mai imani Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, waɗannan su ne aikinsu ya zamanto abin karɓa a gun Allah, abin godiya a kansa, kuma za a sa kauta musu. Don haka kuma hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ni ne mafi wadatar duk wasu abokan tarayya, duk wani wanda za a tarar da shi da Ubangiji a cikin wani abu na ibada, Allah ya ce ni na fi shi wadata. Ya ce duk wanda ya aikata aiki na ibada ya haɗa wani tare da ni, Ubangiji ta'ala ya ce na bar shi da wanda ya haɗa ni, ba na buƙatar wannan aiki. In dai ka aikata aiki kai don Allah kuma don jama'a su faɗa, to Allah zai kyale ka da jama'ar, shi baya buƙatar wannan aiki, domin shi ba a bashi gaban ƙaiƙayi. Ubangiji ta'ala tacece yake buƙata, tacece yake buƙata. Don haka ita ibada ƙoƙarin ɓoye ta ake, ƙoƙarin ɓoye ibada ake. Duk abin da za ka yi na ibada in dai ba ibadar da Allah ya shar'anta mana bayyanar da ita a fili, to abin da ake buƙata mutum ya yi ƙoƙarin ɓoyewa. Kamar yadda in ka koma magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da za su aikata na ibada famar ɓoyewa suke. Wani lokaci ana zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake tambayar sahabbansa, ya ce daren jiya a cikin kuwa ya ga wani mashi ya wuce. An san mashi ko? Kamar wannan wuta da take wucewa a sama, wanda wani abu ne yake curowa daga jikin tauraro, wanda yake bin shaidanin da ya saci faɗa ta mala'iku, duk inda ya yi wannan bakin wuta sai ya bi shi ya kone shi. Manzon Allah sai shi ne a Hausa yake cewa mashi, shi ne manzon Allah sai yake cewa a cikin kuwane ne ya ga wannan mashi a jiya. Wani sahabi sai ya ce ya Rasulullahi ni na gani, ya ce amma fa a lokacin nan ina falke na kasa bacci a sababin kunama ta harbe ni. Kunama ce ta harbe ni, me yake nihi? Don kar a yi tsammanin cewa a ya tashi kawai sallah yake a cikin dare, don haka bai yi barci ba. Ya ce a kunama ta harbe ni shi ne sababin abin da ya sa na gani. Don haka magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ba ya kama dole ba, to duk abin da suke tsakaninsu da Ubangijinsu ba sa son wani ya gani, domin asiri ne tsakanin bawa da Ubangijinka da Ubangijinsa, kar ya tona wannan asiri, ka yi ƙoƙarin ɓoyewa. Don haka sallah ta nafila aka sunnanta mana ita a gida, ba a zauwa masallaci a yi ta nafilfili, in ba nafilfilin da aka sunnanta su a masallaci. Tambaya ta uku ɗan uwa yake cewa me za mu faɗa game da wasu dokoki da ake famar ƙaƙaba ma al'umma nan da ɗan lokaci mai zuwa? Iya abin da za mu faɗa, alhurma muke nema ga gwamnati ta kalli yanayin da jama'a suke ciki ta tausaya musu. Idan tana buƙatar Allah ya tausaya mata, kuma in tana fatan ta kai labari. Saboda annabin rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a, kuma wallahi tallahi daidai da misu ƙara zarra, ba mu da kokwanto game da karɓuwar wannan addu'a. Shin wa zai yi kokwanto game da cewa Allah zai dawo da addu'ar da manzon shi? Addu'a ce kuma tuntuni Allah ya karɓa. Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaka bihim farfuk bihi wa man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashuquq bihi ko kuma fashuquq alaihi au kama qala. Manzon Allah ya ce ya Allah ina roƙonka, duk wanda ya ji kunci lamarin al'ummata ya tausasa musu, ya ce ya Allah ka tausasa masa. Duk wanda ya ji kunci lamarin al'ummata ko mun kankantar shi, in dai ya tausasa musu, ya ce ya Allah ka tausasa masa. Akasin haka ya ce kuma ya Allah, duk wanda ya ji kunci lamarin al'ummata ya tsananta musu, ya kuntata musu, ya ce ya Allah ka kuntata masa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'a. Kenan Hausawa na faɗa, in kunni ya ji, jiki ya tsira. Idan kuna so Allah ya tausasa muku, to ku tausasa ma al'ummar da kuke jagorancinta. Wannan shine ka'ida. Ya abinda muke nema anan al'umma ce da jan hankali, ya kamata a diba yanayin da al'umma suke ciki, ya kamata a sauƙaƙa musu, a sauƙaƙa musu, kuma arziki a hannun Allah yake. Matukar ka ji tsoron Allah ka kiyaye, to Allah zai buɗa maka ƙofofi waɗanda suke na arziki wanda baka zato baka tsammani. Ubangiji ta'ala na faɗa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye abu, to Allah zai sanya masa mafita. Ana ganin cewa muna cikin yanayi na azama a ƙasar mu, ana cikin kunci har ya kai albashi da kilake. To in dai mun ji tsoron Allah game da irin wannan abu da ake nihin kuntata ma al'umma, to wallahi tallahi alƙawli ne na Allah, Allah zai nuna mana mafita, Allah zai buɗa mana wasu hanyoyi na arziki a ƙasa waɗanda ba ma zato ba ma tsammani. Domin duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya isan masa duk abin da kake nema. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sadar maka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin littafin da ke bayani game da ladibba na bulaguro. A darasi da ya gabata kenan hadisai sun gabata waɗanda suke karantar da mu wasu ladibba daga cikin ladibba na bulaguro. Kuma mun yi bayani a baya shi lafazin as-safar, bulaguro an ciro shi ne daga al-isfar. Idan aka ce al-isfar, wato shi ne al-khuruj wa zuhur, abu ya fito ya bayyana, ya fito fili a ganshi. Don haka Ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a can cikin suratul takwir. Ubangiji ta'ala da yake cewa wallayli idha as'as, sai ce wasubihi idha asfar, ina rantsuwa da asuba lokacin da ta bayyana. To don haka shi bulaguro ba a ambace shi ba bulaguro kamar yadda malamai suka faɗa, illa domin yana bayyanar da halayen mazaje da ɗabi'unsu. Idan kai bulaguro da mutum, zaka iya gane ɗabi'unsa da halayensa. In mutum ne wanda yake jarimi mai haƙuri mai jimiri, zaka iya ganewa. In rago ne haɗo, zaka iya ganewa. In mutum ne mai fifita ɗan uwan shi akan son kanshi, zaka gane. In ko mutum ne mai cuta ta ananiya son kai, in kai bulaguro da shi zaka iya ganewa. In kai bulaguro da mutum zaka iya gane ɗabi'unsa da halayensa. Don haka Umar Allah ya ƙara masa yadda, idan ka zo ka yabi mutum abunsa, Umar kai tsaye baya karɓar wannan yabo da aka yi, sai ya ce ka taɓa yin bulaguro da shi? Idan ka ce ka yi bulaguro da shi, to Umar sai ya karɓi wannan tazkiya da ka masa, wannan yabo da ka masa, kai tsaye Umar sai ya karɓa. Idan ko ka ce ni ma ban taɓa yin bulaguro da shi, Umar sai ya ce baka san shi ba. Baka san shi ba. To shi ne malam ya mana wannan littafi na musamman wanda ke bayani game da ladibba na bulaguro. Na daga cikin ladibba na bulaguro hadisi na farko da malam ya kawo, hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Tabuka a ranar Alhamis. Kuma daman ɗabi'arsa da al'adarsa, manzon Allah ya fi son in zai yi bulaguro ya fita ranar Alhamis. Wannan hadisi mun yi bayanin cewa dalili ne wanda yake nuna mana mustahabbancin yin bulaguro a ranar Alhamis. In dai za ka yi bulaguro, to ka kirdadi ranar Alhamis, sai dai in ya kasance wani uzuri ya gitta, ko kuma buƙatar da za ta kai ka garin kafin Alhamis kake so ka je ka biya, ko kuma ranar Alhamis in ba mota. Amma in so samu ne, in mutum zai yi bulaguro, to ya jinkirtar da bulagurarsa ya kasance a ranar Alhamis, domin ya yi dace da wannan albarka ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a riwaya wadda take cikin sahihai, Ka'ab yake cewa laqallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju illa fi yawmil khamis, yace kadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fita bulaguro, wato face sai ranar Alhamis. Duk bulaguran da zai yi ranar Alhamis take fita, sai dai kadan daga cikin bulaguransa kawai. Sannan wato kenan kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu rana ta bulaguro. maganar ka je wajen malamin duba cewa a baka rana, wannan bokanci ne. An gane ku na cewa a diba maka a baka rana, da zaran ka je wajen shi ka nemi cewa malam a bani rana, ina son yin wata tafiya, sallarka ta kwana 40 ba a amsa. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. In koyi baka ranar ka gasgata shi, Al-Qur'anin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafirce masa, hadisi ne tabbatacce. Don haka anan kenan sanin hanya ya fi sauko, sai mu dawo cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane wace rana ce ya dace musulmi yayi bulaguro. In so samu ne sai mu ce rana Alhamis. Sannan hadisi na biyu, hadisin Sakar ibn Wada'a Al-Ghamidi, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yace ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka game da sammakonta. Ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka game da sammakonta. Sai yace wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai aika ƴan samami ko runduna ta yaƙi, manzon Allah yakan aika su a farkon yini. Shi sahabin Sakhar ibn Wada'a Al-Ghamidi wa kana tajiran, dan kasuwa ne, fa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar, kayan kasuwarsa a farkon safiya yake aika su, aje a kasa kaya a buɗe shaguna. Fa asra sai ya wadata, wa kasura maluhu, dukiya sai ya waita, a albarkar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan faɗa ta shi. Kaga addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma addu'a ce karɓaɓɓa. Don haka wannan hadisi yana nuna mana idan mutum zai yi bulaguro to ana son ya fita da safarar safiya. Lafazin bukur an ciro shi ne daga al-bukra, jam'i ne na bukra. Idan aka ce bukra wato shine safiya kenan daga ketowar alfijir, wato izuwa lokacin da rana take ɗaukaka, kenan rana ta hudu kafin ta ɗaukaka, wannan tsakani shine ake kira bukra, safiya kenan. To don haka wannan hadisi yana nuna mana in mutum zai yi bulaguro, in so samu ne, to ya fara bulagurarsa da farar safiya tun bayan asuba, mutum ya kama hanya. Kuma wannan bai kebanta da bulaguro duk wani aiki, in dai a fara shi a farar safiya to sai an ga albarka a cikinsa. Kenan wannan ladabi ne na biyu. Sannan kuma muka zo baban da ke bayani game da neman abokan tafiya da shugabantar da mutum ɗaya a kan su matafiyar, kuma dole su yi masa ɗa'a. Don haka malam sai ya zo mana da hadisin Ibnu Umar, Allah ya ƙara masa yadda, wanda yake nuna mana ladabi na uku, cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fara, law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bi laylin wahda. Manzon Allah yace inda a ce jama'a sun san irin abin da na sani na kadaita a wajen bulaguro, manzon Allah yace to da matafiyi ba zai yi bulaguro shi kadai a cikin dare. Inda ya san irin abin da na sani na fitintunu da bala'i da suke tunkaran mutum idan yana bulaguro shi kadai a cikin dare, manzon Allah yace da mutum ba zai bulaguro shi kadai. Wannan kenan za mu fa'idanci ladabi na uku, shine hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin bulaguro mutum shi kadai. Shin ya keɓanta da dare? A koda a cikin yini ne. An gane ko hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya yi bulaguro shi kadai. Nan ya ambaci dare saboda irin musiba da bala'i da matafiyi yake haɗuwa da shi shi kadai a cikin dare, to yafi a cikin yini. Yafi a cikin yini. To don haka kenan ladabi na uku, rashin halaccin mutum ya yi bulaguro shi kadai. Don haka sai kuma hadisi na gaba, hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa ar-rakibu shaytanu, mai bulaguro shi kadai manzon Allah yace shaytani ne. Mai bulaguro shi kadai manzon Allah yace shaytani ne. Wannan tashbih malaman balaga suna kiran shi tashbihul baligh. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ya ayyuhan ladhina amanu innamal mushrikuuna najas. Ubangiji Ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai najasa ne. an gane ku, don haka anan manzon Allah ya ambaci cewa mai bulaguro shi kadai shaytani ne. Me yasa? Saboda ya aikata aiki irin na shaytani, domin ba kowa ya kawata masa yin bulaguro shi kadai facin shaytani. Sai ya ce warrakibani shaytanan, haka nan masu bulaguro su bi manzon Allah ya ce su ma shaytanu ne. Sai ya ce wasalasatu rakab, mutum uku su ne matafiya, su ne yan bulaguro a shir'anci. Kaga wannan hadisi me yake nuna mana? In mutum zai yi bulaguro to ya nemi abokan tafiya a kadan, a samu mutum uku. Don haka kuma a hadisi na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato a hadisi na gaba wanda kafin wancan yake cewa khairu sahabati arba'atu, fiyayyun abokan tafiya manzon Allah ya ce hudu. Kaga wannan shi uku a matsayin halacci ne, to in so samu ne a dora akan uku. A duk lokacin da jama'a suna karuwa to alkhairin yana karuwa. Sannan kafin shi akwai hadisi na Abu Sa'id da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda, suna faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kharaja salasatun fi safarin falyu'amiru ahadahum, idan mutum uku sun fita bulaguro manzon Allah yace su yi kokari su shugabantar da ɗaya a cikin su, cewa shine shugaban tafiya, kuma dole su yi masa da'a, ba maganar a yi masa ja'in ja. In dai akan abin da ya shafi wannan tafiya, shine muka yi misali, ku ne ku uku kuka tashi za ku tafi maradi, to anan dole kafin tun lokacin da kafin ku hau mota sai a wakilta ɗaya, to wane kai ne shugaban tafiya? Shi wannan shugaba duk iya abin da ya baku na shawara na maslaha ta bulaguro, sai ya ce to in mun je take ta mu tsaya mu yi sallah, idan muka yi sallah muka yi abinci in ya so sai mu ta yi. To anan in har kuna ganin cewa tsayuwar ku a take ta za ta dan bata muku lokaci, ko kuma kuna son ku je da maza, to sai ku dan bashi shawara shugaba da dai an jinkirta an isa tasawa. Idan ya karbi wannan shawara ta ku fa lillahi alhamdu, idan ya ce ni dai take ta naga a tsaya dan ya dace, to dole ku yi masa da'a. Wannan me yake nuna mana? Musulunci addini ne wanda Allah ya gina shi a kan tsari. Musulunci bai san ba hayaniya, an gane ku, babu fauba a cikin musulunci, komai a tsari yake. Tsari ne na musulunci aka nuna mana anan, in za mu yi bulaguro in mu uku ne ma mu shugabar da shugaban tafiya. Saboda musulunci baya buƙatar hayaniya, kai ka faɗa ni na faɗa a yi ta jayayya, domin ita jayayya tana haddasar da wani sharri da wani mugunta, shi ne kiyayya. Kaddara cewa inda za mu tafi mu uku ba tare da wani shugaba ba, na ce a tsaya a take ta, kai ka ce a tsaya a tasawa, shi wancan sai ya ce a tsaya a gazawa, to maganar wa za a ɗauka? Ra'ayi na fin naka yi, ko naka fin nawa yi, ko kuma nashi hin na wancan yi? Ra'ayi duk ra'ayi ne. Amma inda a ce mun shugabantar da ɗaya daga cikinmu, to dole mu yi masa da'a akan abin da ya shafi maslaha ta bulaguro. Kuma wannan shugabanci yana yankewa da zaran an je inda ake nufin zuwa. Kenan wannan shine ladabi na hudu, kenan shugabantar da mutum ɗaya daga cikin matafiya. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu adabi sayri wan nuzuli wal mabiti wan nawmi fi safar wastihbabi sura wal rifqi bid dawabi wa mura'ati maslahatiha wa jawazi li irdafi ala dabbati idha kanat tudiqu dhalik wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha. Ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا لإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نكيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم. Ma'ana a'tu al-ibla haddaha min al-ard ay irfaqu biha fi as-sayr li tara'a fi hali sayriha wa qawluhu nikiyaha huwa bi kasri an-nun wa iskani al-qaf wa bil ya'i al-musannati min tahat wa huwa al-mukh ma'anahu asri'u biha hatta tasilu al-maqsid qabla an yadhhaba mukhuha min danki sayr wa ta'ris an-nuzul fi al-layl. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladubban tafiya. Bugu da ƙari a nan za mu fahimci cewa shi addinin musulunci addini ne haɗaɗɗe. Duk wani ɓangare daga cikin ɓangarori na rayuwar bawa musulunci bai bar shi ba face sai da ya tsara mana cewa ga yanda za mu. A nan za mu fa'idanci in ma kana bulaguro to ga yanda za ka yi tafiya. Shi ne ya ce babu adabis sayr, babi ne wanda ke bayani game da ladubban tafiya. Sai ya ce wa nuzul da sauka, masaukin da ake nufin a sauka domin a huta a yi gaba, inda ake nufin a yada zango a ɗan biya wasu buƙatu sannan a yi gaba. Shi ma musulunci bai bar mu wasi da ya nuna mana ga yanda ya dace. Shi ne ya ce wa nuzul da ladabi na sauka a masauki idan ana cikin tafiya. Sai ya ce wal mabit, wato da wurin kwana, lokacin da ake cikin tafiya kwana ya kama ka to ga yanda ya dace kai kwana, ba ko ina ba kawai zaka sauke kaya ka kwanta. Sai ya ce wannawbi fi safar, kuma da ladabin yanda ake yin bacci a cikin bulaguro, hatta da kaifiyar yanda ake yin baccin. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Malam ya ce kuma wastihbabi sura, da mustahabbancin yin tafiyar dare. Ana buƙatar in za ka yi bulaguro a yi tafiyar dare, saboda tafiyar dare tana da matuƙar fa’ida. Sai ya ce wa rifiki bi dawabi, wato da tafsasa ma wato dabbobi, dabbar da kake kanta to dole ne ka tafsasa mata, kar ka tsananta mata ka ɗora mata abin da ya wuce ƙarfinta. Wa mura'ati maslahatiha, wa mura'ati maslahatiha, wato da kiyaye maslahar ta, ka ringa kula da abin da zai inganta dabbarka. Sai ya ce wa jawazi li irdafi ala dabba, da halaccin goye wani akan dabba. Ka haura kunyi ka goye wani a baya, ko ka hau jaki ka goye wani a baya. Idza kana tuqiqu zalika, in har ita dabbar za ta iya daukan mutum biyu, amma in bata iya ba baya halatta ka dora mata wuri. Sai ya ce wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha, da umarnin duk wanda ya takaita game da haƙƙin abun hawa to dole za a umarce shi cewa maza ya cika ma ita wannan dabba haƙƙinta, ya bata haƙƙinta. Kaga musulunci kenan. Ina masu da'awar haƙƙin ɗan adam, to ba ma ɗan adam ba, hatta da dabba musulunci ya bata haƙƙi. Idan haka yin muna so mu gane haƙƙin ɗan adam sai mu koma alƙur'ani da sunna. Ba kundin da mashaya giya maciya naman alade waɗanda ba su san inda aka dosa, cewa su za mu ɗauko dokokinsu wai ta hanyar nan za mu gane wai haƙƙin ɗan adam. Mun zama gidazawa kenan, mu da muke wayayyu ga alƙur'ani da sunna a hannunmu, wanda alƙur'ani da sunna riga ce ba wuya, ta ma waɗanda zamanin da ya gabata daidai, kuma mu ma a yau ta mana daidai waɗanda za su zo nan gaba har kiyama, wannan riga ita ce ta musu daidai. A duk inda kake raye a doron ƙasa, wallahi ba abinda zai ya dace da kai ya gyara maka rayuwa a matsayinka ɗan adam sama da Alƙur'ani da Sunna. Don haka musulunci shi ya ba ɗan adam haƙƙin shi, ba ma ɗan adam ba, hatta da dabba musulunci ya ba ta haƙƙinta. To shi ne a nan kina a takaice wannan babi kusan abubuwa tara ya kunsa. Abu na farko ladabin yanda ake tafiya idan ana cikin bulaguro. Abu na biyu sauka masauki inda za a yada zango. Abu na uku wurin da za a kwana. Abu na hudu kaifiyar yanda ake bacci a cikin halin bulaguro. Abu na biyar mustahabbancin yin tafiyar dare. Na shida tausasa ma dabba. Na bakwai kula da abin da zai inganta dabba. Na takwas halaccin mutum ya goye wani akan dabbarsa in dabbar za ta iya. Abu na tara umarnin duk wanda ya takaita game da haƙƙin dabba bai bata haƙƙinta ba to dole ya bata haƙƙinta. Waɗannan abubuwa tara su ne baban ya kunsa. farko malam yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza safartum fil khisbi manzon Allah yace idan kun yi bulaguro a cikin tsatsi me ake nihi da tsatsi a Hausa shine kuka yi bulaguro a cikin dawa wanda yake da ciyawa idan aka ce al khisb wato daji inda yake da ciyawa manzon Allah yace fa'atul ibla hadha min al ard manzon Allah yace raqumi ku bashi rabansa wato game da ƙasa ma'ana ka ringa tafiya da shi sannu-sannu ya ringa juya kanshi wajen dama da wajen hagu ya ringa cin ciyawa yana koshi an gane ko kar ka yi tafiya mai sauri in dai kana tafiya a cikin dajin da ke akwai ciyawa kana kan raƙumi bai keɓanta ba da raƙumi duk wata dabba in kana kanta to in dai daji ne kake tafiya wanda yake da ciyawa to ana buƙatar kai sannu-sannu ana tafiya yana sadda kai ya husgo ciyawa nan ya ci ayi gaba har ya husgo nan ya ci to haka ake bukata shine manzon Allah yace fa aqul ibla hadha min al ard manzon Allah yace ku ba raqumi haƙƙin sa raban sa min al ard game da ƙasa kaga wannan haƙƙi ne na dabba wato ubangiji subhanahu wataala akan halshen manzon sa wato ya karantar da mu in muna bulaguro akan dabba a ƙasa wadda take mai ciyawa to kar mu yi gaggawar tafiya da wannan dabba da muke kai mu ringa tafiya sannu-sannu muna tafiya tana sadda kai tana hungar ciyawa tana ci har mu isa inda za mu je sai ya ce wa idza safartum fil jadbi manzon Allah ya ce in kun yi bulaguro a kasar da babu ciyawa a lafazin al jadb wato shi ne fari kenan kuka yi tafiya a cikin ungurumin daji inda babu ciyawa manzon Allah ya ce fa asri'u alaiha sayra ku gaggauta tafiya akan wannan dabba ta ku kar ku yi sannu wa badiru biha niqiyaha manzon Allah yace ku rigayi bargwanta da wannan gaggawa da za ku yi saboda yin jinkiri akan dabba in kana tafiya da ita a kasar da babu ciyawa kana tafiya sannu-sannu kafin aje inda ake nihin aje dabba ta rauna na bargwanta duka ya wannan bargo daman shine karfi a jikin dan adam a jikin wato dan adam haka a jikin dabba to in ana sannu-sannun tafiya da dabba a inda dawan da babu ciyawa kafin aje inda za a je tuni bargon ya narki babu shi za ta yi rauni don haka hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rigayi bargonta da gaggauta wannan tafiya kenan a isa inda ake nihin zuwa da sauran bargo a jikinta amma in aka bi sannu-sannu kafin aje inda ake nihin aje to dabbar ta samu rauni me yasa saboda duk bargon ya tafi kaga wannan kenan ladabi daga cikin ladabban tafiya in kana tafiya akan dabba a dawa mai ciyawa kai tafiya sannu-sannu domin ita dabba ta samu rabanta ana tafiya tana kiwo in daji ne wanda babu ciyawa to kai gaggawar tafiya dan kar ka yi jinkirin tafiya kafin aje inda ake nihin aje dabbar ta kasa burgo ya tafi sai yace wa idza arrastum manzo Allah yace in za ku yi rirrimi lafazin arrastum an ciro shi ne daga at-ta'ris abinda ake nihi da at-ta'ris a Hausa shine rirrimi me ake cewa rirrimi shine bacci na matafiyi a ƙarshen dare matafiyi idan yana tafiya a cikin dare idan ya gaji da tafiya yakan dan kwanta in ma a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare wannan bacci na dare shine ga matafiyi shine ake kira da at-ta'ris ba ana nihi kun yi angwanci ba a wa idza arrastum manzon Allah yace in za ku yi rirjini fajitani bu tariqa manzon Allah yace ku nisanci kan hanya kana cikin tafiya bacci ya kama ka to karka sauke kayanka ka kwanta a tsakiyar hanya me yasa saboda matafiya so ka bujiro kanka zuwa ga halaka so da yawa wani wanda yake matafiyi yakan dan raukana shi bai gane bai gaba abin da yake gaban shi yazo ya take ka da dabbar shi manzo Allah ya nuna mana illar sai ya ce fa inna haturqud dawabi domin tsakiyar hanya manzo Allah ya ce hanya ce ta dabbobi kai ko ka zo ka kunta ta musu ka tare hanyar su in suka zo sai dai su kewaye ka in sun ganka idan ba su ganka ba ko ka jefa kanka zuwa halaka za su iya take ka idan ko sun ganka dole kewayewa za su yi wannan kewayewa da kai da za su yi ka shiga haƙƙin su domin ka kunta ta musu shi kuma addinin musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙin sa duk abin da ke akwai cutar da jama'a a cikin shi to musulunci ya haramta sai ya ce kuma bugu da ƙari wa ma'awal hawami billahi, wato matara ce ta ƙwari wato a cikin dare, duk wasu ƙwarin dawa musamman cizai da sauransu ba su da inda suke taro jiki face kan hanya. Kuma wannan abu ne sananne, idan kana tafiya zaka ga kan bishiya, kan maciji, kan menene akan kwalta do ana take su. Duk wani ƙwari da ka sani in dare yayi to shi galibi fama yake yazo kan hanya. Menene hikima? Saboda matafiya akan hanya wani abu na abinci yakan saraya da dan wani abu, to shine yake zawwa, yake kiwo, yake neman dan abincin da zai ci. Don haka galibin al'adar ƙwari kan macizai, kan menene in dare yayi to kan hanya suke tarowa, nan suke nema su kiwo. To idan ka zo ka kwanta a tsakiyar hanya, ka buturo kanka izuwa wannan cutarwa. To don haka a takaice wannan hadisi kenan yana karantar da mu kusan ladabba biyu daga cikin ladabba na bulaguro. Ladabi na farko, in kana kan dabba to wannan dabba ka ba ta rabanta na ƙasa, an gane ku? Kenan in wuri dawa ne mai ciyawa, ka ringa tafiya sannu-sannu domin ta ci ciyawar da ke akwai, kar ka haramta mata kiwo. In ka yi bulaguro a cikin ƙasa wadda ba ta da ciyawa, to ka gaggauta tafiya domin kar a je dabbar ta kasa kafin a isa inda kake nihin ka je. Ladabi na farko. Sannan kuma ladabi na biyu, in za mu yi bacci kenan muna cikin halin tafiya, to kar mu yi bacci akan hanya. Yanzu misali mutumin da zai zo, idan bacci ya kama shi yana tafiya akan mota, idan ya zo ya yi gari a gefen kwalta a cikin daji da sauran abin da ya kama da haka, kasancewar anan ɗayan biyu ne. Abu na farko ya kuntata ma waɗanda suke matafiya, saboda in wata mota ta zo ba inda za a yi wata ta yi dubulan wata, dole sai ta yi jira. Domin me yasa? Saboda ya riga ya matsi hanya. Ko in za a yi kurazama dole sai wani ya sanke ƙafa. Kuma Allah ya kiyaye, wani yakan iya raukana ya zo ya kawo masa karo. Kenan don haka sai ka sauka ka koma can gefe, in ma bacci za ku yi a can gefe za ku sauka ku yi. Wannan shine ka'ida. To shine anan malam ya fassara mana kalmar cewa aqul ibla hadha min al-ard, wato kubara kumi rabansa game da ƙasa, shine yace ai irfaqu biha, ku tafsasa masa fi sayri, a wajen tafiya, li tar'a fiha li sayriha, domin shi raqumin yayi kiwo ya ci ciyawa a halin tafiyar. Fadarsa da yace niqiyaha wa baqiru biha niqiyaha, zaka ma nun wasali ƙasa, sannan qafun kin kai daure ta, sannan kuma wa bil ya'il musanna, wato da ya kenan shine niqiha, niqiha sai yace wa huwa al-mukhu, yace shine ake kira da al-mukhu. Idan aka ce an-niqu shine bargo, ma'ana hu sai yace asri'u biha, ku gaggauta tafiya da dabbar idan kuna tafiya kenan a kasar da babu ciyawa, hatta tasilu al-maqsid, har ku je inda kuke nihin zuwa, qabla an yazhaba mukhuha, mukhuha kafin bargon ya tafi, min banki sayri, saboda kuncin tafiya, saboda wahalar tafiya, wahalar tafiya takan narkar da bargo na jikin dabba. At-taris shine sai malam yace an-nuzul fil layl, sauka a cikin dare domin ayi bacci, shine ake kira da at-taris. Wa ana abi qatada radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idza kana fi safar fa arsa bi layl ittaja'a ala yamini وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح أو وقتها أو عن أول وقتها. أبو قتادة الله يكرم سيدنا فدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم. Abu Qatada ke faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kana fi safar, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zamanto a cikin bulaguro, fa arsa bi layli, wato yana nihin yin rurrumi a cikin dare, ma'ana ya sauka yana nihin yayi bacci, ibtaja'a ala yaminihi, manzon Allah sai yayi kwanta akan damarsa, manzon Allah yakan kwanta a bangaren hakarkarinsa na dama. Haka yake yi, kuma haka yake muyi, kamar yadda yake cikin hadisin Al-Bara. Manzon Allah yace masa, ya kai Al-Bara, idan ka je wurin kwancin ka, manzon Allah yace kai arwalla, arwalla irin ta sallah. Manzon Allah yace thumma taji'i ala
shikkal ayman au kama qala manzo Allah yace sannan ka kwanta akan bangaren jikinka gargarin ka na dama sannan kai wannan addu'a addu'a ta bacci Allahumma aslamtu nafsi ilayka har zuwa karshen addu'ar kaga wannan umarni ne manzo Allah ya mana in za mu kwanta manzo Allah yace mu kwanta akan gargarin mu na dama kuma shi ma haka yake idan zai kwanta yakan kwanta akan gargarin sa na dama hikima anan malamai suka ce domin ita zuciya ta dan adam a bangaren hakarkarin sa na hagun take in mutun ya kwanta a bangaren hakarkarin sa na dama to zuciyar tana reto barci baya masa nauyi amma in ya kwanta a bangaren hakarkarin sa na hagun to yakan yi barci mai nauyi to shine anan yace fa arrasa idan zai yi rirrimi bi lailin a cikin dare ibtaja'a ala yaminihi manzon Allah yakan kwanta a bangaren hakarkarin sa na dama wa idza arrasa qubayla subhi in kuma gab da sallar asuba ne manzon Allah ya yada zango yake nihin ya dan yi bacci ya dan huta kafin ayi gaba nasaba zira'ahu manzon Allah sai ya kafa damtsan sa wa wada'a ra'sahu ala kaffihi sai ya dora kansa akan tafin hannunsa sai ya haka in kenan bacci ne a ƙarshen dare gab da sallar asuba to baya kwantawa akan bangaren jikin shi na dama hakarkarin sa na dama kenan haka yake kishingide yayi kafa wannan zira shine ake kira da zira sannan sai ya dora kuma kansa akan tafinsa sai ya haka menene hikima anan shine malamai suka ce li Allah yastagriqa fil nawmi dan kada ya dirmiya game da bacci fatakuta salatu subhi an waqtiha aw an awwali waqtiha sallar asuba ta kubce masa ga lokacinta ko kuma farkon lokacinta kenan anan in cikin dare ne asuba da saura cikin dare ne manzon Allah yakan kwanta akan hakarkarin sa na dama domin yayi bacci isheshe amma in gab da sallar asuba ne ya sauka zai kwanta to manzon Allah yakan kenan kafa jira'in sa damtsan sa sannan sai ya dora kansa kenan akan tafinsa yayi haka shine baccin da zai yi bakam ne zai yi dan kada bacci ya zarce da shi ya fitar da sallar asuba daga lokacinta ko kuma ya jinkirtar da ita game da farkon lokacinta anan malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna mutun ya tanadi abinda zai falkar da shi domin samun sallah a lokaci ita ce ribe da abinda ya kama da haka karin bayani dai akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك